al-arba'una an-nawawiyya ko mu ce 40 hadithan da muke gabatarwa na Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a duk rana irin ta yau a wannan masallaci na Masjidul Bukhari dake wannan unguwa na Tidin Maliki a yau muna biyu ga watan Dhulhijja ko Dhulhajj hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 18 kenan ga watan 5 shekara ta 2019 na'am ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya muna cikin ko wace yau zamu tashi hadisi na 33 daidai da izinin Allah bayani da yake akan al-bayyinatu wal yamin bada shaida da kuma rantsuwa wannan hadisi ne mai girman sha'ani kwarai da gaske musamman malamai sun tattauna a kansa kuma watakila a yau ne zai kasance za mu rufe shi wannan karatu kun dan sai bayan sallah insha Allah to Allah nake roko ya mana gamdakatar wajen fadin daidai da kuma karasa ainihin wato wannan hadisi gaba daya ta yadda idan mun zo bayan sallah mu shiga hadisi na 34 da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس غفصرنا رضي الله تعالى عنهما يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي لو يعطى الناس بدعواهم دا أتي أنا باو متاني حق إنسو إدن سكفتا كوي سنشي وانا دوكي أتاتي أباسو سنشي وانا نعيم اللي في أباسو قسيا كومي سكفتا أباسو دا أوسو لو يعطى الناس بدعواهم da ana ba wa mutane duk abin da suka raya suka yi da'awa da za a ba su ladda'a rijalun amwal qaumin lalle da wasu mazaje da wasu mutanen sun riya dukiyar wasu a matsayin tasu ce wadima'ahum da sun nemi jinayen wasu a matsayin watakila su halasta jinaye sai zakke wadi abin da Allah ya haramta ina fata mun fahimta ladda'a rijalun amwal qaumin wadima'ahum lalle da wasu mutane sun riya sun ainihin wato suna sun ci dukiyar mutane kuma sun zubda jinin mutane wanda bai halatta a zubar ba dukiyar da bata cancanta a cita ba abin da yake na ka'ida walakinil bayyinatu alal mudda'i sai dai bayyina sheda ga dukkanin wanda yace wannan abu nawa ne wannan abu nawa ne to ka zo da sheda shine walakinil bayyinatu alal mudda'i wato wanda ya riya abu cewa nashi ne to ya zo da sheda wal yaminu ala man ankara wanda kuma yayi inkari yace ba haka bane to ya rantsuwa ya kore wannan abin da aka tumce shi akai hadisi ne hasan to zamu ji sharhi da malamai suka yi da izinin Allah amma da fari wannan ruwayar haka ta zo mana ta wannan barayi din abin da ya shafi Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anan in mun lura da kyau zamu ga ya rafa'a hadisin ma'ana ya maida hadisi ne marfu'i hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada tunda yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ina fata mun fahimta yace annabi ne ya fadi ina fata mun fahimta kuma Bukhari da ainihin wato wannan riwaya ce ingantacciya wanda wani sashin cikin hadisin nan yana cikin Bukhari da Muslim to amma wata ruwayar kamar yadda Abu Muhammad Abdullah ibn Ibrahim al-Asili babban shehin malami ne na malamin hadisi kuma ba malike kuma dan garin Andalus Spain kenan ya rasu hijira tana 392 rahimahullahu ta'ala yana daga cikin yana da ruwaya mashhura daga na Sahih Bukhari kuma da yawa daga cikin maghariba sun dogara ne da ruwayar shi wannan al-Asili rahimahullahu ta'ala to abin da nake so na ce shi Imam al-Asili Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Muhammad ko kuma dai abu na'am abu mu abu muhammad abdullahi ibn ibrahim al-asili shi sai yake ganin wannan hadisin la yasihu raf'uhu baya ingantuwa a ce an rafa'a shi a ce marfu'i ne sai dai abinda yake akwai mawqufun ni ala ibn abbas hadisi ne mawqufi ta wajen abdullahi dan abbas ina fatan fahimta to amma dai kamar yadda imam an-nawawi ya kawo ya hakaito da wasun sa tunda har imam al-bukhari suka rawaito shi a matsayin marfu'i wannan ya ishe su ya zama hujja ina fatan fahimta wannan haka malamai suka fada irin su ibnu daqiq al-id da makamantan su to tunda mun ji wannan matashiyar hadisi ne dai lafiya lau insha Allah قال الامام النووي امام النووي يتي قوله صلى الله عليه وسلم فدن ان صلى الله عليه وسلم ده يتي البينه على المدعي واليمين على من انكر ونده يدعى ور ابو يتي ابو كذا ناشي ني تو شي اكي بكاتا يا كاو شيدا واليمين على من انكر ونده كما يكوري يتي با هكا بني يي انكارن ونن ابن ته hanyar rantsuwa yace ba haka bane an gane da kyau malin yace innama kanat albayyinatu ala almudda'i abinda ya faru an ce me neman haki ya kawo sheda ne li annahu yadda'i khilaf adh-dhahir saboda yana da'awar sabanin zahiri menene zahiri wal aslu bara'atu adh-dhimma asali shine bara'atu adh-dhimma in aka ce abu bara'atu adh-dhimma wannan mustalah ne wanda yana nufin khulu shakhsi تماما من اي التزامات من ديون او حقوق او ما شابه ذلك معنى متين يزمو باشي دا وان حكي وان دا اكا لازم تامسا نباشي شكا اكو دوكي اكو وصحقوكي كو كما ابن ديشا فما وصنا وينا وينا شريعة معنى متين حكا يكي سيكا وباشي دا كومن كومي توشيني اسالنسا انكاج انشي الاسلو bara'atu zimma a wajen malaman usulu to abinda suke nufi anan kenan mana mutum asalin sa ba shi da komai a kansa ba wanda yake bin wani kudi ba wanda yake bin sa yayi sallah ba wanda yake bin sa wani haƙi ina fatan fahimta wannan shine asali a mutum al-aslu bara'atu zimma asalin mutum ba shi da komai a kansa to tunda kai ka zo kariya cewa kana bin sa haƙi to ana buƙatar da ka zo da dalili da shaida da take nunin kana bin sa me wannan haƙi din ina fatan fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'tan nasu bi da'wahum da ana ba wa kowa duk abin da ya da'awa yace wannan nashi ne a dauka a bashi yu'ayla da'ari jalun amwal qaumin wa dima'ahum da wasu sun halasta dukiyar wasu mutane da jinayen su su nemi a ba su alhali ko ba nasu bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin albayyinatu ala almudda'i walyamin ala man ankar wanda yace abu kaza nashi ne wanda yayi da'awa to kaga yazo da khilaful asl kenan an gane da kyau dan haka ana bukata yazo da dalili kuna fahimta da kyau yawa to sai malam yace wa inna ma kanat alyaminu fi janibil mudda'a alayhi za ku ga ku ana ku wata kila yasa mudda'i ba mudda'a ne wa inna ma kanat al-yamin fi janib al-mudda'a alayhi kuma kadai an sanya rantsuwa a janibin wanda shi akai tuhuma a kansa ne li'annahu yad'i ma wafaqa al-asl wa huwa bara'atu adh-dhimma saboda shi wancan da yake neman haƙin sa yana neman abinda zai sa shi ya daidantar da wannan asali din ne mun ce asali akan mutum shine ba abun sa komai haka ne to shi kuma yanzu wannan da yazo yace yana bin sa wani abu to kaga yana so me ya nuna asali a karan wannan mutumin shine yana bin sa bashi ko yana bin sa dukiya ko ya bin shi wani haƙi to abinda ake nema sai yazo da dalili malam yace wa yustathna masail amma fa wannan ka'idar ba mutsarida bace a ko ina wai a ce za a sanya ta ko ina wannan ka'ida za ta yi amfani fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce albayyinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankar a akwai wasu mustatnayat guraren da ba a lura da waɗannan bangarorin guri na farko malam yace fayuqbalu qawlul mudda'a qawlul mudda'i bila bayyinatin fi ma la yu'lamu min jihatihi ana iya karbar wanda yayi wata da'awa koda ba shi da wata sheda koda bai zo da bayyana ba fi ma la yu'lamu illa min jihatihi, ta yanda babu yadda za a san wannan al'amarin in ba ta barayinsa ba. Kun gane da kyau? To a irin wannan koda bai zo da bayyana ba, bai zo da shaida ba, akan iya karba a bashi gaskiyar wannan haƙƙi nasa. Ba a gane ba ko? Ga misalai nan in ya bayar za a gane. Kamar misali yace ka da'wal abi, kamar da'awar mahaifi hajatahu ila al-i'fa, kamar mahaifi yayi da'awar cewa yana son ƙara aure ne dan ya i'fa, ya kame kansa. Wannan wata matsala ce a wajen malamai na fiqh da suka tattauna akan cewa shin yaro zai iya aurar da mahaifinsa. Kwarai, idan ta bayu mahaifin yana bukata da niyyar kamewa, to wannan akwai lokacin ma da yake wajibi ne, matukar yaron mai surul hal ne, ma'ana yana da wadata ya aurar da mahaifinsa. Amma kuma a gefe guda ba a dora wa mahaifi da ya aurar da ɗansa da ya balaga ya girma ba, in dai ya ci da shi, ya shayar da shi, ya kula da shi gabanin ya kai manzalin balaga, in ya taimaka masa harkar aure, to wannan ihsani ne, kyautatawa ne. Ina fata mun fahimta. Amma ita ƴa mace ita kuma kaga sabanin wannan, ita wannan za a ci gaba da kula da ita koda ta girma ta balaga, matukar dai bata yi aure ba, duk shekarun da ta tara tana karkashin kulawar mahaifinta ne. Amma daga lokacin da ta yi aure kuma ta tashi daga karkashin kulawar mahaifi, ta koma gidan miji. To shi kuma namiji daga lokacin da ya balaga, nauyin nan na kula da ciyarwa da kaza da kaza ya tashi daga kan mahaifi, ya koma kan shi dan ya je nema da kansa. In kaga an ci gaba da kula da shi, to na sadaka ake bashi. Amma idan dan shi kuma ya zama mai surul hal ne, ma'ana yana da wadata, kuma uban yace yana bukata aure, to a irin wannan kaga ai uba da yace yana bukata aure ba da awayi ba, yazo ya samu dan sa yace yana bukata aure da awace, to ba a bukatar a ce to kai uba ka kawo dalilin da zai nuna cewa kana bukata aure, ba a yi ana. Kun gane da kyau? Dan kada ka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara, to wannan ka'ida bata hawa nan gurin. Shine akwai abinda mutum a karan kansa ake fahimtar wannan al'amari, ba a bukatar ya kawo dalili. Ku rike wannan guri na farko, shine ka da'wal abi hajatahu ila al-i'fa. Na biyu, wa da'wal safi التوقان إلى النكاح مع القرينة. معنى إذن وندك السفيه كما كتي واوا بملكي هنكل كنصبا ييد أوا ينا أينهم واتو ينا أننم بكاتر أوري كغا واوا ينونا مكا للي دقس جنقسك أوري يكيسو مع القرينة. Kuma aka samu akwai wani dalili na kusa da zai nuna ko akwai abin da ke nunin aure yake so, to wannan baka cewa ya kawo maka wata shaidar da cewa aure yake so. Wawa ne amma ya nuna maka aure yake so, to wannan a aurar da shi. Ina fata mun fahimta. To shine ma'ana irin wannan misali na biyu. Ko kuma na uku, wa da'wal khunsa al anusa, ko kuma al unusa wa aw dhukura, ko kuma al-khunsa. An san al-khunsa ko? Wanda yake mata maza. Mata maza ya bangarantu da wani bangare daya. Idan mata maza ya zo ya ce shi ta mace ne, ko kuma shi namiji ne, to baka bukata ka ce al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara. Ana ganewa? Saboda wannan abu ne wanda ya shafe shi. Duk waɗannan wasu mustasnayat ne da aka cire su daga cikin, ba a neman albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara. Baka cewa to kai mana tabbaci akan cewa kai wannan barayi ne ko kaza da kaza. A abinda ya faɗa a fiqhul musulunci da shi za a karba, za a aike da shi, kamar yadda Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake tattaunawa. Ina fata mun fahimta. Na gaba yace wa da'wa tiful albuluga bil ihtilam, kamar yaro idan yayi da'awar cewa ya balaga ta hanyar cewa yayi mafarki, baka cewa ya tabbatar ya proving din kansa ta hanyar wannan mafarki, a'a, fadin sa ya wadatar baka cewa to ai lakinnal bayyinatu ala lakinnal bayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara, bata hawa nan gurin. Inda yaro yace ya girma yayi mafarki, to wannan ta zona kawai, ba a buƙatar da ya kawo dalili ko bayyana. Ina fatan fahimta. Na gaba ina ga na biyar ko na shida ana kirgawa mustatnaya din na nawa kenan? A muka ce na farko idan wane ne mahaifi, ko na biyu fa wawa, na uku fa mata maza, na hudu fa shine wannan wanda muka faɗa, yaro idan yayi da'awar menene cewa ya balaga ta hanyar mafarki. Sai na biyar wa da'wal qarib adam al mal li ya'khudha an nafaqa, idan dan uwa na kusa yayi da'awar cewa ba shi da kuɗi dan haka ka bani ka ciyar da ni. Kun san akwai lokacin da ake ciyar da dan uwa na kusa, to idan yayi da'awar cewa ba shi da shi dan haka ka bashi wannan abin da zai ciyar da iyalinsa, to baka buƙatar ka ce ba ni dalilin alamar cewa baka da shi din. Ina fatan fahimta. Wannan na biyar kenan. Akwai kuma na shida wa da'wal madin al-i'sar fi daynin lazimahu bila muqabilin ka sadaqi zawjati wadh-dhamani wa qimati al-mutlaq. Na bi na shida ko na biyar? Na shida ko wa da'wal madin, da wanda ake bin sa bashi shine al-madinu, wanda ake bin sa bashi sai da awa al-i'sar, yace bashi da shi akwai tsanani ba zai iya biya ba a yanzu, shine da'wal madin al-i'sar fi daynin, dangane da wani bashi da ake bin sa lazimahu bila muqabil, an gane ka sadaqi az-zawja. To irin wannan ba a cewa ka kawo dalilin da zai sa alama baka da shi. Idan fada mun fahimci musulunci kenan, sauki ne da shi. Wanda ya zama madini ne, ma'ana madin ne, an bashi bashi wani ana buƙatar ya biya, amma kuma yana cikin yanayi da tauri, to baka cewa ka je banki mu je banki na ga me ake cewa statement, bank statement naka, a'a, inda ya fada shikenan. Ba a cewa albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara lazimahu bila muqabil ka sadaqi zawja, musamman guraren da yake taurin da bai biya din ba, kamar sadaki na matar da ya aura, akan yi aure a bisa sadaki. Na'am. To sai ya zama bai biya ta ba, idan aka nemi ina sadaki sai ya ce a'a ai saboda bani da shi ne a yanzu, to baka cewa sai ka ba mu dalilin da zai nuna baka da shi. Ko kuma abdaman, me abdaman? Abinda ya shafi ana binka wani abinda yake garanti haka, kamar ya garanti ba na garanto ba, misali kaje kayi abin an baka daman na abu, ka siyo waya ko wani abu kai electronics ko wani abu makamancin haka, sai ya zamo daman din da aka baka. Kun gane me nake nufi? Tabbacin da aka baka sai ya zamo bai iya cika ba, kai kuma kana buƙatar ka mayar da wannan abin da aka baka na tabbaci. To in ba ka da shi dole a maka lamuni, kuma ba a buƙatar ba da dalili akan wannan daman. Sannan wa qimatul muslim, da kuma kimar abin da aka abin nan salwantar da shi, an gane shine wa daman wa qimatul muslim, ma'ana ai damanin abiya abin da kima da kuma abin da aka menene. Yanzu a ce an salwantar da wani abin da aka baka zaka yi damaninsa, ma'ana damani ta bayu akan cewa zaka biya wannan abin da ka sarayar da shi, to sai aka ce a zo ai masa kima. To wajen kima, idan aka yi masa kima ba a cewa ka kawo dalilin bibiyar wannan kima din ko makamancin haka. Na gaba wa da'wal mar'ati inqida al-idda bil iqrari aw bi wad'i al-haml. Na bakwai kenan ko? Mace tayi da'awar cewa iddarta ta kare, ko kuma tayi iqrari ta tabbatar da cewa bi wad'i al-haml, ga lokacin da ta haife. Wannan baka buƙatar cewa to ki kawo mana dalili mu je asibiti a tabbatar, mu je kaza mu je kaza, a da fadinta wannan ba a daga cikin inda za a ce al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. An gane da kyau bayani da ya shafi karewar iddar mace, ana komawa ne ga mace ba ana komawa ne ga namiji ba, to shi namiji me ya sani sai abin da ta faɗa, amma in ƙarya tai Allah ya sani, in gaskiya tai ma Allah ya sani. Haka da bayani na abin da ya shafi wat'ul hamli, haife wannan ciki din, wannan nawa kenan? Na bakwai ko? Wa da'waha annaha sahallat wa tulliqat, da kuma da'awar da mace za ta yi cewa yanzu ta halastu cewa an sake ta. Magana akan cewa ta halastu an sake ta, to wannan shi ma yana komawa game in ta faɗi ba a buƙatar cewa ta kawo wani dalili akan haka. Na tara ko na takwas, wa da'wal lamuda talifal wadi'a aw diya'uha bi sariqatin wa nahwiha, ko kuma wanda ka bashi ajiya sai ya ce maka wallahi ajiyan nan ta salwanta. An gane da kyau? Ko kuma kai na farko ya ta salwanta babu ita, ba ma babu ita ba, ta lalace kai, ka bashi ajiyar wani abu kuma kai ka aminta lokacin da ka bashi ajiyan nan, da ka bashi ajiyar abin da ka bashi ajiya da ka zo nemanta ya ce wallahi an samu akasi, ta samu matsala, amma ga yanayin yadda aka same ta, to kai ba za ka ce ai sai ka biya ni ko kuma mu tafi kotu ka kawo min shaida saboda dan me, a'a, ai amini ne shi, kuma amini in an bashi abu ba abin kadu. An gane da kyau? Wa mutliful mu'dhihi laysa yadmanu ba ma wannan baitin nake so na kawo, ma'ana ash-shahid dai wannan wanda ka dauki ajiya ka bashi kuma ta tabbata ba da gangan ya salwantar da ita ba. An gane da kyau? To wannan baka buƙatar ka zo ka ce ba mu dalili. Wani zai ce ato ya zamu gane ba da gangan ya salwantar da ita ba, akwai qara'in, ai akwai me qara'in, dalilai da za su nuna ai da gangan da gayyaye, ana gani da gangan da gayyaye, to kaga wannan wani abu ne na daban. Amma idan tabbacin kawai ya gaya maka ga yadda abu ta kasance, to wannan la yadmanu, ba zai abin nan ba, ba zai biya ba, kuma ba za ka tambaye shi dalili ba. Ko kuma diya'uha bi sariqatin wa nahwiha, ko kuma ma aka zo aka sace wannan abin da ka bashi, ka siyo mota falleliya sabuwa kawai kana da amini, ka aminta da shi, kana bashi washe gari aka sace ta, ka zo ɗaukar mota wallahi barayi sun hauro sun ɗauke ta, haka za ka yi haƙuri, ba ka bukadun ya aka yi sata sai dai ya baka labari, amma ba ka buƙatar wai ya maka cewa ya kawo dalili ko a zo a yi rantsatsiniya ko kaza, a'a. Dukkanin waɗannan suna daga cikin menene? Mustasnayat. Ina fatan fahimta. To shikenan. Malam yace daga ciki har wa yau, in kuna kirge da ni kusan na goma kenan. Wa yustasna aidan alqasamatu. Haka ana fitar da wani abu da ake kiransa alqasama. Alqasama wannan mustalah ne daga cikin fiqhun musulunci. Menene alqasama? Alƙasama, bari na taƙaice muku shi kafin mu shiga ciki. In aka ce alƙasamatu, yanzu yadda harkar daba ta yawaita, Allah kama da ƙarshen wannan al'amarin, kawai sai a zo a samu wani ƙatil, ma'ana wani an kashe shi a wata unguwa, bari mu nesanta abin daga nan, a can wata unguwa, amma kuma dole sai na kama suna don misalin ya fitowa. Amma wani unguwa za a kama a cikin gari, to misali kawai sai muka ga wata gawa an ganta a Dorayi, ai mana afuwa mutanen Dorayi, Allah ya yi muku koma, to sai waɗanda aka kashe musu wannan gawan shi kuma mutum ne ɗan ja'in misali, to sai ƴan ja'in suka tafi neman kadin jininsu ga mutanen ƴan Dorayi. An gane da kyau? To amma kuma babu dalili da zai nuna wa cewa mutanen Dorayi ne suka kashe wannan mutumin, babu dalili da zai nuna cewa mutanen Dorayi ne suka kashe wa mutanen ƴan fage din nan. An gane da kyau? To me za a yi? To sai a zo a yi alƙasamatu. Me alƙasama? Rantsuwa. Shi a nan gurin su mutanen ja'in da suka ce an kashe musu mutum, to su ne za su zo su yi rantsuwa ɗaya mutum na mutum 50 za su zo su rantse da Allah domin me su halasta diyar ɗan uwansu, domin me su halasta diya a biya su diyar wanda aka kashe musu. Kuna fahimta da kyau? Idan har sun yi rantsuwa, to su mutanen dorai dole su biya wannan diya din. Idan ko mutanen ja'in suka ce a'a su ba za su yi rantsuwa ba, to sai mutanen dorai su yi rantsuwa dan su tunkuɗe wa kansu wannan diya din, dole ai daya. Idan mutanen ja'in ba su iya yin rantsuwa ba, kuma su ma mutanen dorai ba su iya yin rantsuwa ba, amma mutanen ja'in sun yi da'awa, to za a biya su diya a wannan situation din. Kun fahimci karatun mataki uku ne. Idan mutanen ja'in da aka ce an kashe musu dan uwa an gaggawar a garin a dorai, to abin da yake a kansu alkasama, su yi rantsuwa mutum 50 cikin su, ba wai cikin su gaba ɗaya ba, a'a auliya uddami dan uwan mamacin nan a samu mutum 50 su yi rantsuwa akan mutanen yan dorai ne suka kashe. In sun yi rantsuwan nan guda 50, to sun cancanci diya za a ba su. Idan kuma suka ce a'a ba za mu yi rantsuwan nan ba, to su sai a buƙaci yan dorai su yi rantsuwa don su tunkuɗe wa kansu wannan diya din. Kaga mataki na biyu kenan. In yan dorai sun yi rantsuwa sun ce tabbas ba a cikin su bane akai, to babu wani abu da za a yi. Yan ja'in za su haƙura, yan dorai su ma su haƙuri, a je a yi wa gawa sallah. Amma a hali na uku, yan ja'in suka ce ba za su yi rantsuwa ba, yan dorai su ma suka ce ba za su yi rantsuwa ba, amma kuma yan ja'in ai sun yi da'awa su suka kashe musu yan dorai ko kuma su ba su yi rantsuwa ba, to za su ba da wannan diya din. Wannan ita ce alƙasamatu. Wani zai ce ah, to idan yan uwan mamacin nan ba su kai su 50 din da aka ce ba fa, wataƙila su biyar ne, wataƙila su uku ne, wataƙila ko mutum ɗaya ne, haka zai ta surfo rantsuwa guda 50 don ya cancantar da kansu ga wannan diya din. An gane da kyau? In su uku ne sai a raba musu, in su goma ne sai a raba musu, dole dai a yi rantsuwa guda 50. Ina fata mun fahimta. To wannan ita ce alƙasamatu. Akwai wani lokacin da za a zo gabanin wannan mamacin ya ƙarasa, sai a gan shi yana ta me ake cewa na mutuwa, alamar fitar rai, amma yana iya motsi, yana iya magana, ya ji ciwo, an caccaka masa wuka, an masa rauni, an masa kaza, to har sai aka samu, ku gane bambancin wancan biyin an gan shi ne a kashe, babu wani dalili, babu wani allaus, wani mustalah ne na fikin, aka ce allaus wata karina, wata alama, wata shubuha da za ta iya cewa ga wanda ya kashe, a wancan mataki na biyin na farkon kenan. Amma a wannan mataki na biyan sai aka samu ya iya furta magana, ya ce wane ne ya kashe ni, to yaya za a je a yi kisasi ko ba za a yi ba? Shi a wancan na farko kun ga ba magana kisasi, to wa za ka kamo ka kashe? Magana ce ta diya za a yi. Amma a wannan situation na biyu, tunda har ya furta ya ce wane ne da wane da wane, ko da mutum ɗaya ya ambata, to za a yi kisasi, kuma babu wata shaida sai wannan furtawar da ya faɗa, yana faɗawa ya cika. Ai ana samun irin haka ko? Akan je a samu wani rauni ya masa yawa, ko a asibiti ko a kaza, sai ka ga ya iya faɗa. Wannan zai taimaki alƙalai a kotuna wajen warware matsaloli da ake yawan samu. Kai malami fatawa za ka yi, amma hukunci kuma yana ga kotu. To ga yadda al'amarin yake. Idan har haka ta faru, ya furta cewa wane ne ya kashe shi, ya faɗi wannan furcin da malam maliku, malikiya kenan, da hanafiya, da shafi'iyya, da hanabila, waɗannan jumhur gabaki ɗayansu sun tafi akan cewa za a karɓi wannan furci na alƙatil ɗin. An gane da kyau? Za a kafa shaida, za a saurare shi. Ina fata mun fahimta. Ana tare da ni? Ma'ana faɗin da ya cewa wane ne ya kashe shi, shi ma wannan ya zama shaida, za a ainihin wato za a saurare shi. Ma'ana ya zamo dalili ne, wannan shi ne bayyana ɗin, shi ne hujja ɗin da ya faɗa. An gane da kyau? Kuma wannan kamar bi masabatil iqrar ne, kamar iqrari ne, kuma shaida ce da ya faɗi. Allah ya sa kun gane. To akwai Imam Abu Hanifa, al-Imam al-Kabir rahimahumullahu ta'ala jami'an, shi kuma Abu Hanifa sai ya ce a'a, wannan furcin kadai da ya faɗa bai isa ya zamo akan dashi kadai za a dogara a kashe wancan da yace shine ya kashe shi ba. Saboda me? Idan har za a ce ba a karbar magana ta wanda yake ba shi da lafiya, an gane da kyau, ba shi da lafiya kuma sai ya zo ya bada yayi wata kyauta, an gane da kyau, yayi wata kyauta dinare ko dirhami a rashin lafiyan nan nasa na wanda ba zai tashi ba na mutuwa, in har zai yi kyauta to ba za a yadda da wannan kyautar ba. To sai Abu Hanifa yace in har za a ce ba a karbi kyauta ta mara lafiya da zai je ga mutuwa ba, ina ga kuma a karbi shedar da za ta bayu a zubda jini. Kun gane fiqhun da ya kafa? Dan haka sai Abu Hanifa yace gaskiya wannan kadai ba zai isa a ce an masa kisasi, an kashe wani dan wani akan wannan furucin da wancan ne ba. Amma dai abin zai zamo allausu, in aka ce allausu wata shubha ce mai karfi, wata alama ce da take nunin wa'ancan din su suka yi, wabittali abinda za a yi za a biya diya ne, amma girman ba zai kai ya je bangaren kisasi ba. Ina fatan fahimta. To wannan dai aiki ne na malamai, ka san mazhabar da kake. Kaga mu idan a Najeriya ne a nan malikiya muke, in har haka ta tabbatu to kai ma fa sai an yi wa mutum kisasi, sai an kashe shi. Yau da ana kwatanta wannan kisasi annafsu bin nafs, annan nafsa bin nafsi, ko da ana kashe wanda ya kashe, wallahi da ba za ka ji wani duriya alamar daba ba, da ba za ka ji wata alamar kwaya ba, da ba za ka ji mabarnata sun yawaita ba, da ba za ka samu wasu ƴan fashi ba, ko masu haura gida ko kaza ko kaza, duk ba za ka same su ba. Larabawa suna da wata karin magana, suka ce alqatlu ansalil qatli, kisa shike maganin kisa. In baka son ai kisa to kai kisa, ka kashe wanda ya kashe. Shi kuma Qur'ani sai yazo da walakum fil qisasi haya, ma'ana kuna da tabbaci da wanzuwar zama matukar za ku dinga kisasi. Wani ya kashe shi ma a kashe shi, to ba za ka kara samun wani yayi ba. Amma yau dukkanin wanda aka zo aka ce ya kashe wani ko ta kashe wani, haka za a yi ta turancin iska har a mantar da wannan case din. Haka shi ma wani zai gayo me dan mun haura mun yi kaza, kawai za mu dauki lauyoyi ne ai ta bugawa, karshe ma a zo a ce an yafe musu sun fito sun yi kaza. Najeriya ce, in ku haka za a yi ta yi, wallahi ba ƙarya ne, ba a shirya ya kaddaba ba, ba a shirya ya kazzalinci ba. Kuma haka daure gindin dukkanin wanda zai dinga zalunci ne. Kaga mabarnaci yana cin abincin gwamnati, yana shan kayan marmarin gwamnati, yana kiba yana bulbul a cikin kurkuku, an yanke masa hukunci, kawai jira yake ai tanfizi azartar. To ya kwafitin tunu ba za su yi abin nan ba. Idan wani guwar siyasa ta zo a fito da su domin su yi aiki, haka fa muke. Dan Allah yanzu ka duba abin da yake faruwa a irin garu abin nan unguwannin nan namu. Kai ka ce Kano ba ta da wasu manya, musamman idan aka ce an buga banga siyasa. Ka duba abin da ya faru jiya ne ko shekaran jiya a nan nan fage. Ga dorayin da muka buga misali abin nan. Ga nan nan sheka shi ma bata yi nisa da mu ba in abin ya tashi. Mu kenan in fitinar ta taso sai dai ya dinga cin mu imu'im, sai dai ka san yadda za ka kare kanka da iyalanka da makamancin haka. Ƙarya ne gwamnati bata shirya yakar daba ba, in dai ba za a zartar da wanda ya kashe a kashe shi ba. Yau da za a zo a bainar jama'a waɗanda suke wannan kisan su ma a kashe su, ba za a ga wani ya kuma ba. To amma abu ne guda ɗaya, idan sun kashe waɗancan da suke dabar, wa zai musu aikin zaɓe? ƴaƴansu wallahi ba za su fito ba. Ina fatan fahimta. Wannan shine falsafar kawai, shi yasa za a bar su su ci gaba da kashe kawukansu, su kashe talakawa, su kashe ƴan layi, a kwace waya a burma maka wuka ko almakashi ba ruwansu ba ne. Su dai sun san suna da security ɗin da za su iya yi. To wannan ruɗin shedan ne wallahi alazim. Idan aka ci gaba a haka abin yana tafiya yana girmama, wallahi sai sun far muku, sai sun zo sun fi ƙarfinku gabaki ɗaya. Wannan mujarrabi ne. Ga abin da ya faru nan a Sudan ba ta yi nesa da mu ba. Ƙarfi suka yi ire-iren waɗanda suke, an ba su makamai a hannu ad-da'mu sari', suka zo suka yi ƙarfi. Gashi nan har yanzu fitintinin suna nan, abu ya kasa ci ya kasa cinyewa. To idan ka ce za ka renu wasu domin su maka aiki, za su yi aiki lokacin da kake so, amma kai ma za su aikata ka lokacin da baka shirya ba. dan haka in ana son gyara hanya ce sananniya, wanda ya kashe a kashe shi kawai, babu dogon magana, babu dogon lissafi. Ka duba waɗannan yaran da aka kashe, bawan Allah na aka kashe masa iyali gabaki daya, media lokaci guda za ta dauka yu, amma fa na dan lokaci ne daga bisani an manta. Yanzu sai ka ji ana sai an yi sharhi, wani ma ya manta me ya faru, ba za a tashi tunawa ba, sai wani similar case irin wannan ya tashi, sannan ka ji an tuna irin wannan. Wai ba mahukunta ne, ba jagorori, alaysa minkum rajulun rashid, ba manyan da za su tsaya tsayin daka domin ganin an daidaitar da kasar ta tafi yadda ake so ta tafi. Idan waɗanda ake ganin su da nagarta ake ce lalle sai sun shiga hanyar gyaran nan, idan sun shiga kokarin kawo gyaran, mu emu talakawan mu ne za mu fara zage su tun daga sama har ƙasa. Mu ma talakan ƙarya muke, ba mu shirya gyaran ba. Yadda saman ba su shirya ba, mu ma na ƙasan ba mu shirya ba. Dan abu kankani za a baka ya siyar maka da imaninka, ya siyar maka da mutuncinka na tsawon shekaru. ‘Yar indomi, ‘yar taliya, dan abu kankani, wallahi sai ka sha mamaki mutum ya siyar da mutuncinsa. Mutane nagartattu sun fito domin a yi aiki domin su kawo gyara, amma wallahi ba za a yi su ba, waye zai baka abu shi za ka yi shi? Kaga kenan za a dade ana ta bugawa. Allah dai kawai Rabbi sallim sallim. To dan haka mu dawo cikin karatu. To ƴan uwa, wannan ita ce alqasamatu. An gane alqasama? Yawwa. Ga ta nan yadda take a cikin yadda malamai suke tattaunawa, amma idan mutum yana son ƙara faɗaɗa bayani kuma zai je cikin littattafa na fiqh. Akwai abinda zan dan faɗi, akwai gabanin ai i'tibarin, ma'ana a ɗauki abinda shi wancan wanda yake gargara gabanin ya karasa mutuwa abinda ya faɗa, dole ai mura'atun wasu manyan abubuwa kamar haka. Na farko, dole ne ya zamo mai hankali ne, kuma yana da idiraki, yana da iyarskar abu. Lokacin da yake magana bai fita cikin hayyacinsa ba, dan idan ya ci gaba fita cikin hayyacinsa ai sai ya faɗa abinda ba shi yake na daidai ba, ya zamo yana da hankali. Sannan na biyu, maganar da ya faɗa akwai al-wuduh wash-shaffafiyya. An gane, ma'ana akwai abin a bayyane yake, duk sunan da ya kama an gane wa yake nufi, babu abin da yake wanda zai shiga duhu ko a kasa ganewa. Sannan kada abin da ya faɗa ya zamo ya saba ma wasu dalilai da zai sa a ce ƙarya ne. Misali, kamar ya zo ya faɗi wani abin da zai shafa wa al-haqa'iq as-sabita, to kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka ce mutum ga wanda yana gargara ya ce wane ne ya kashe shi, alhali wanan na an tabbatar da baya nan gurin, watakila baya ma kasa, baya kaza, to kaga wannan ai khalafa al-haqa'iq as-sabita, ba za a saurare shi ba. To dan haka in muna son fadadawa za mu koma cikin littattafa ne na fiqh. Wannan na gaya mana al-qasamatu ne, dan mu san ita ma tana daga cikin mustathniyat, abubuwan da aka cire ba za a dinga mai ba, ba za a dinga tabbaka musu wannan al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara ba. Ina fata mun fahimta. Kaga ai anan su waɗanda suke neman kadin su suke rantsuwa ko? Yawa, su kuma waɗanda suke rantsuwa domin su kare sai idan waɗannan ba su yi ba. Allah ya sa an gane. Malam yace wa yustatna aidan al-qasama fa innal aymana ba imana ba fa innal aymana takunu fi janibil mudda'i ma'al lawsi, shine abinda muka faɗa. Saboda ita rantsuwar takunu fi janibil mudda'i, ai kaga tana komawa ta janibin shi wanda yace an masa kisa ne ko an kashe masa dan uwa. Ma'al lawsi, tare da menene? Tare da wata alama, ma'ana rantsuwa tare da kuma al-lawth. Al-lawth al-qarina aw al-imara ko kuma na'am al-zahira, ma'ana wata qarina ko wata sheda zahira da take nunin cewa wannan al'amarin haka yake. To wannan shi ma yana daga cikin mustathniyat. Na nawa kenan? Na goma dai ko? Na 11 al-li'an, daga cikin wanda ba a cewa al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara ta aiki, akwai al-li'an. An san al-li'an ne ko? Tinene ne yadda ake faruwa tsakanin ma'aurata idan zargi ya shiga juna. Allah ya kiyaye mu. Yace fa inna zawja yaqdhifu wa yula'inu wa yasqutu 'anhu al-had. Saboda a wannan situation din kaga ai miji shine zai yi abinda zai in yi kazafi, idan ya fadi to za a zo ai mula'ana, zai yi tsinuwa, rantsuwa guda nawa? Zai rantsuwa guda hudu ya kore wa kansa wannan yaron. Wal khamisa, na biyar din zai ce in har ba haka ba to tsinuwar Allah ta tabbata akan shi. To kaga anan gurin wannan li'ani baya daga cikin inda ake cewa al-bagginatu 'alal mudda'i, saboda shi ba shi da baggina din, to sai aka buƙaci ya rantsuwa menene, ya rantsuwa guda ainihin wato guda hudu. Wa da'wal wata fi hadhihi fi muddati al-unna, al-unna ma'ana haka na nawa kenan, na 11 ko 12? To 12, mutum miji ya zo yayi da'awar ya kusanci iyalinsa fi hadhihi ma'ana fi muddati al-unna, al-unna ma'ana a lokacin al-unna. In aka ce al-unna shine al-ajazul jinsi, ko kuma ya zamo adamul qudrati ala al-jima', mutum ba zai iya sauke haƙƙi na aure wa iyalinsa ba. To akwai lokacin da ake zuwa har alƙali ya shiga magana. Idan mace ta kai ƙara gaban alƙali, to ba za a ce kawai lokacin a sauke a raba hukunci ba, a raba aure, a'a, alƙali zai bada wata mudda, wannan muddar zai bada tsawon shekara guda, ya je ya magani, ya je ya gyara kansa da kaza da kaza. To idan a tsakankanin shekarun nan idan aka dawo sai miji ya ce yayi da'awar, akwai abin da ya shiga tsakaninsa da iyalinsa na mu'amala ta aure, to za a saurare shi, ba za a ce ya kawo dalili ba. Ina fatan fahimta. Yana daga cikin mustatnayat da ake cirewa daga ciki, Allah ya sa an gane. Yake cewa fa innal mar'ata idha ankarathu yusaddaqu az-zawj, saboda idan mace a wannan situation din tace a ba haka bane, to za a gasgata miji ne. Kamar yadda a baya kaga bangaren idda wa aka ce ake gasgata miji ko mata, mata, to haka shi ma anan gurin za a gasgata miji akan mata din ne. Shine fa innal mar'ata idha ankaratu yusaddaqu az-zawj bida'wahu, za a gasgata miji da wannan da'awar da yayi, illa an takuna zauja bikran, sai dai fa idan matar kuma ta zamo budurwa ce ba bazawara ba, to wannan wani hukunci ne na daban, kuma zamu je fiqo amma a bar shi anan. Wa kadhalika wadda'a annahu wata'a fi muddati al-ila'i, haka na 12 ko 13, na 13 idan mutum miji yayi da'awar cewa ya kusanci iyalinsa fi muddati al-ila, a lokacin ila'i, an san ila'i ai ko, mutum ya kaura cewa iyalinsa tsawon wata, tsawon lokaci, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ala azwajahu ya kaura cewa iyalinsa ya je kwana 29 ya dawo. To a cikin wannan yanayin kaga idan mutum yayi da'awar ya kusanci iyalinsa, ila'i ya sauka ya dawo kenan. To haka idan yayi da'awar kusantar iyali, to wannan ba a cewa to kawo mana sheda, kawo mana dalili, kawo mana bayyana, ba a laysa mutalaban a wannan a bangare din. Na 14 wa tariku salah idza qala sallaitu fil baiti, wanda baya sallah, kawai sai ka ce wannan baya sallah kafiri ne, shi yasa muka ce kafir tawana da wane, baya hannuna, baya hannunka, baya hannun ɗaiɗaikun mutane, saboda watakila yana da dalilin da ya sa shi aikata wannan abun. Karɓar dalili ko rashin karɓa, alƙali ke tabbatar da wannan al'amari din, an gane da kyau. To ka ganin wanda ya zo baya sallah baka ganin su a masallaci, idza qala, idan ya ce sallaitu fil baiti, nayi sallah a gida, baka da buƙatar kai ya gaya maka haka idan a ɓangaren hukunci ne, sai ɓangaren da ya sauke hanzari, an gane da kyau. To amma idan ya ce kaga yayi sallah a gida bai dai zo jam'i ba ne, kaga rashin zuwa jam'i ba za ta sa ya zamo mai kafiri ba. Ina fatan fahimta. To wannan in ya ce yayi sallah a gida, to baka cewa kawo min dalili in ga CCTV kamera din kana sallah, a'a, in ya faɗa ka shikenan. Ba a cewa al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haka na 15 wa mani'uz zakat, wanda ba a ganin yana bai bada zakka ba, idza qala, idan yace akhrajtuha, yu'ani na riga na fitar, illa an yunkira al-fuqara wa hum mahsuruna fa 'alayhi al-bayyina. Idan mutum yazo ya unguwa suka ce wani baya bada zakka, in yace na bayar, to baka cewa ba mu dalilin ka bayar. Ana ba, ana neman dalili a wani situation guda daya, a yaushe, lokacin da aka san waɗanda za a bawa killatattu ne, sanannu ne, kuma duk suka haɗa baki suka ce wallahi bai ba kowa a cikinmu ba, to sai ya kawo dalilin cewa ya bayar. kun san idan gwamnatin musulunci ne ita fa zakka karbanta ake ko da dadin rai ko ba dadin rai khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum shi yasa inda aka ci gaba automatic zaka ga in lokacin zakka yayi sai dai kaga gwamnati ta ja dole ne ka biya yadda kake biyan haraji a kasa to ita ma zakka dole ne ka biya ta in dai ta cika wannan sharuda nata ina fatan fahimta to wannan sune gurare 10-15 waɗanda ba a cewa albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara cewa za ta yi aiki a wannan guri din ga na 16 da malam ya ƙara mana wa kadhala widda'a alfaqra wa talaba azzaka u'tiya wa la yahlib haka da mutum zai zo ya cewa shi fakiri ne ya nemi a bashi zakka to za a bashi wannan zakkar wa la yahlib ba za a ce to yi mana rantsuwa ba a'a ba za a nemi ya kawo sheda ba ba za a nemi ya rantsuwa ba bi khilafi ma idza idda'a al'iyal amma sabanin da idan ya zo ya ce iyali sun mini yawa a bani zakka to sai mu ce nuna mana dalilin kana da iyali an gane da kyau shine ma'ana bi khilafi ma idza idda'a al'iyal sabanin idan ya riya cewa akwai iyali fa innahu yahtaju ila albayyina to a wannan yana buƙatar ya kawo dalili ya kawo bayyana walau akala ga na 17 walau akala fi yawmi 30 fi ramadan idan mutum yazo ya ci abinci a ranar 30 ga watan ramadan wadda'a annahu ra'a alhilal yari ya cewa aini na ga wata lam yuqbal minhu to ba za a karba masa ba in da'a dalika idan yayi da'awan hakan ba'da al-akli bayan ya ci fa innahu yanfi an nafsihi ta'zir kawai dai zai kore wa kansa ta'ziri ne an san ta'ziri ai ko ladabtarwar alkali an bawa alkalai dama su ladabtar da wanda amma shi ma akwai iyakokin da aka ba su yawa to ya kore wa kansa ta'ziri idan yace ya gani din amma wa idza da'a zalika qabla al-akl idan yayi da'awa cewa ya gani gabanin yace qubila to za a karbi wannan ne abin da ya fadi walan yu'azzar ba za a yi masa ta'ziri ba ku gane bambanci idan ya riga ya ci sannan aka ce yaya yace ai na riga na ga wata ne to ba za a yi masa ta'ziri ba amma kuma ba za mu ce mun karbi shedarka domin mu dora al'umma musulmi akan cewa an ga wata ba amma idan bai ci ba ya je ya fadi cewa an ga wata ba za a yi masa ta'ziri ba kuma za a karbi wannan abin da ya fada ina fatan fahimta ba tare da me ba ba tare da bayyana ba Allah ya sa mun gane wayan bage an yakula sirran amma in zai ci din sai ya ci a cikin asirce li anna shahadatahu wahdahu la tuqbal saboda shahadarsa shi kadai ba za a karba ba abinda nake nufi da tuqbal din can dazu ba za a karba a soki al'umma musulmi akan a ce an ga wata ba a za a karba a yadda cewa eh ya gani amma shi sai ya je ya kame ana ya ci abinci a boye ba zai zo a ce an soke musulmi akan abin da ya shafi shedar mutum ɗaya ba sai ta dadu daga biyu zuwa sama ina fatan fahimta to wannan dai shine mustathnayat guraren da albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara ba ta shiga wannan al'amari din ina fatan fahimta qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal yaminu ala man ankara abinda ake nufi wanda ya inkarin wani haƙi to shi zai yi rantsuwa yace hadhihi al-yamin tusamma yamin as-sabr wannan rantsuwar da zai yi ana kiranta rantsuwa ta hakuri ma'ana an tilasta masa ne a rantsuwa ta hakuri wato samma yamin al-ghamus kuma ana kiranta da yamin al-ghamus wa summiyat yamin as-sabr an sanya wata suna da yamin as-sabr ne li'annaha tahbisu sahib al-haqqi an haqqihi saboda tana katange tana killace mai gaskiya daga kan gaskiyarsa kun san yadda al'amarin yake idan ni ina da gaskiya a kanka malam ina binka kaza ko kuma akwai haƙƙi na a gunka to ina buƙatar na zo da dalili to amma sai aka samu akasi ba ni da dalilin da zai ce ina binka kaza to shikenan kai kuma malam yi rantsuwa domin ka tunkuɗe wa kanka wannan haƙƙin ina ji ina gani idan ya ce ba wannan haƙƙin a kansa to shikenan wata shari'a ce gaban Allah kuma tunda ni ba ni da shaida to shi kuma yayi rantsuwa
amma inda bai rantsuwa ba kuma ni ne da'awa ko da ban kashe da ba to za a bani haƙina ku gane wannan saboda rashin rantsuwansa wannan ya ji tsoro kenan nakala ko annukul ya ji tsoron yayi rantsuwa dan ya tunkuɗewa kansa yana jin tsoron yaminul ghamus to a irin wannan ko da bai rantsuwa ba ni ma ko da ban kawo sheda ba to za a dauki wannan haƙi alƙali ya bani amma kai to abinda ban faɗa ba shine to yanzu ga sheda ta fito tangararan alƙali ya gamsu da ita shi kuma sai yazo yana tarantsarance ba haka bane wa za a saurara mai sheda ko mai rantsuwa kun gane me nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai mai haƙi ka kawo sheda shi kuma wanda yace ba haka ba ya rantsuwa ya kare to wai akan samu biyan nan su haɗu lokaci guda idan hakan ta haɗu wa za a saurara mai rantsuwa ko mai sheda mai sheda shi za a saurara saboda idan mutum ya kawo sheda ai ba a cewa a je rantsuwa sai idan babu mai babu sheda ku gane fa shi alƙali ko ɗansa ne ko matarsa ko mahaifinsa ko makusancinsa ne ko da yana ganin ga inda gaskiya take amma shaidu sun gama dabaibaye gaskiya a sheda tana tare da wancan ɗin to zai fufa sheda ne zai bi dalili ne mu al'umma ne da aka bi mu na mu nemi dalili shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu ku za su zo suna husuma gabana na ɗauki haƙƙi na ba wanda bai zama shine mai haƙƙi ba saboda ya iya bayani saboda ya kawo hujja dan haka alƙali hujja yake bi ba atifa yake bi ba an gane da kyau idan ya kawo gamsassun hujjoji da suke nuna akwai haƙƙinsa a kanka to rantsuwarka ba za ta yi tasiri ba za a bashi haƙƙinka idan ba gaskiya bane wata shari'a sai a lahira amma kuma idan kana da haƙƙi a kansa baka iya kawo sheda da za ta gamsar da alƙali ba sai a nemi shi kuma ya yi ya rantsuwa yana yin rantsuwa duk abin da ya ci a tunaninsa ya ci babu zai yi amansa gobe kiyama wannan shi ake kira da yaminul ghamus rantsuwa ta haram rantsuwar da mutum zai yi domin ya ci haƙƙin wani da ba nashi ba akwai narku akan haka shine malam yake cewa li annaha tahbisu sahibal haqqi an haqqihi saboda tana hana mai haƙƙi ya ci haƙƙinsa wal habsu as-sabr abinda ake nufi al habs ay as-sabr tana haƙurtar da mutum yana ji yana gani malam miliyoyin kudinka a gonsa baka da sheda ka aminta da shi amma wallahi ya sirfa rantsuwa mai kyau gaban alƙali shikenan sai dai kai haƙuri shi yasa irin ku ake kiran ku da al-musabbar ma'ana wanda ya haƙuri ba yadda zai yana ji yana gani an gane wata shari'a sai a lahira to amma shi wannan da ya je ya rantsuwa dan ya ci dukiyar wani ko ya ci haƙƙin wani to wannan abin da ya ci shi fajiri ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai narko mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi daga hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yamin sabri dukkanin wanda ya je ya rantsuwa akan yamini sabrin mun gane yamini sabrin aiko ma'ana ya rantsuwa dan ya ci waccan dukiya yaqtati'u bihi mal imri'in muslim dan ya ci dukiyar mutum musulmi huwa fiha fajirun to shi a cikin wannan dukiya fajiri ne kuma ba dan kai ba laqiya Allah wa huwa alaihi gabban zai hadu da Allah yana fushi da shi fushi ne fa Allah ya sa ba bai saurari annabi Adam da annabi Nuhu ba a kiyama da wannan manya-manyan annabawa ba su iya zuwa su nema mana ceto ba saboda Allah ya fushi fushin da bai taba irinsa ba to ina ga cewa kai an je gaban kiyama kai kadai Allah yana fushi da kai saboda wannan haƙi haƙoƙi nawa ne a kanka kai an riga an gama saninka a kasuwa in bashi ya biyo ta hannunka ko dukiyar al'umma ta biyo ta hannunka ka ci dubu sai ceto to wallahi Allah yana nan yana fushi da kai inde baka mai yawa da masu haƙi haƙinsu ba, kai tataccen fajiri ne, kuma Allah madaukakin sarki zai hadu da kai yana mai fushi da kai. Allah ya kiyaye mu. Malam ya ce wa hadhihi al-yamin la takunu illa 'ala al-madi, to wannan rantsuwar ba ta kasantuwa sai a baya, ma'ana ta riga ta gabata, ta zo a cikin alqur'ani, wa waqa'at fil qur'anil azim fi mawadhi'a katira, a wurare da dama. Daga ciki akwai inda Allah yake cewa cikin tauba, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr, suna rantsuwa da Allah akan ma qalu, ai akan cewa ne basu fadi ba, alhali sun fadi kalma ta kafirci. Shine wa minha qawluhu ta'ala ikhbaran 'anil kafara, daga ciki kamar yadda Allah yake hakaito mana dangane da labari da kafiran nan. Thumma lam takun fitnatuhum ko fitnatuhum wa fitnatuhum bin nasbi an dini kamilin wa ba rabbina bin nasbi sharra fa usila, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Kaga shi ma nan rantsuwa suka yi akan ƙarya, kamar inda Allah yace innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan, Allah ya tarar musu da darko, shi ma rantsuwa ne akan ƙarya. Malam yace wa yustahabbu lil hakim, to ana so yana kyautatuwa ga wanda yake alƙali, an yaqra hadhihi al-aya inda tahlifihi lil khasmi, lokacin da zai nemi wancan ya rantsuwa to ya karanto masa wannan ayar. Kun san lokacin da za a yi rantsuwa sai ake so a furgita wanda zai rantsuwa, domin in makaryaci ne ba zai ba, ba haka kawai za a ce to rantse na rantse da ririya kaza wasan yara irin wannan, a'a ba haka ake ba. Rantsuwar akwai wanda ya taba gani yadda ake rantsuwa a kotu, yadda ake rantsuwan akwai mazahib, amma duk abin da ake so a fito da ita furgici ne, akan girmama sha'anin ne. Na farko za a je da kai ba kowane lokaci bane, tahbisunahuma min ba'di as-salah fayuqsimani billah la shahadatuna ahqqu min shahadatihima, kamar yadda wani barayi ya zo na cikin suratul tauba, sai lokacin bayan sallar la'asar, wannan lokaci ne mai tsadir gaske, duk wanda ya rantsuwa sai ta ci shi a wannan lokacin. Duk da wasu malaman sun ce bayan kowace sallah yayi, amma da yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa min ba'di as-salah am min ba'di salatil asr, dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya nemo ƴancin sirantsuwa ya nemi sirantsuwa ne bayan sallar la'asar, sannan a kawo shi masallaci, sannan ku hada masa da Qur'ani, kada ku bashi mai bugun kyalkyalkyalkyal, ku bashi bugun da ake cewa bugun gaddi, ku bashi mai gafaka din nan a rataya masa, duk tsorata shi ake yi, ina fata mun fahimta. Kuma a jarin tsuwar billahi alladhi la ilaha illa huwa da kaza da kaza, to idan da tsoro a tattare da shi, kai in ma yana yi a dan samu masu kai an gane da kyau, a samu masu irin kakkaika, to in matsoraci ne ba zai yi ba, duk su ake menene a furgita shi. Yo ko kai ne da gaskiya in kaga yadda ake irin wannan rantsarantsan zaka ji tsoro ka ce ba za ka yi ba, to ina ga mutum ba shi da gaskiya. Amma ina mai tabbatar muku wani wannan abin ya zama masa ruwan dare, ya zama masa jici, ya zama masa sana'a. Wata rantsuwa da na gani abin ya zama kamar almara, ya ce to waye bari rantsuwa irin wannan ba, ba firgici, ba tsoratarwa, ba kambama abin, ana zo a kambama a tsoratar da shi a firgitar da shi. Kada ku bashi Qur'ani dan bugun misra, ku bashi bugun gida mai gafaka ya ji nauyin abin, watakila zai gane gaskiya ya kin wannan rantsuwa din. Allah ya gane da mu. Malam kana nuna min lokaci, ni kuma na ce yawa wannan sharhin Ibn Daqiq al-Eid dukkaninsa shine sharhin na takaice muku a dazu, nayi muku shi a dunkula a Hausa, ina fata mun fahimta. Duk abinda na fada muku na magana akan kasama da magana akan abinda Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim al-Asili din nan na sukar riwayar da yana cewa ba marfu'iya bace mauqufa ce da makamancin haka, shi na ba sai mun yi shi ba saboda shi muka fara gabatarwa. Na biyu shine na Malam Sa'adi, shi kuma karfe nawa yanzu? Aya ba dai lokaci ya ba, ai sai mun gama wannan batun gaba ɗaya insha Allah. Kawai dai abinda nake cewa ba wai zamu bi abin gabaki ɗaya bane, zamu majeya na karshe kala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kun ga gurin shafi na 184 bari mu agurguje sai mu kare Malam Uthaymeen yake cewa law yu'dan nas bi me yasa nake son in mun kawo malaman baya mu kawo na yau saboda in mun ji abin yadda suka yi tafsirin abin a baya to galibi malaman zamani kuma sukan kawo su misalai domin ka fi gane abin a zamanin su da kyau an gane da kyau Malam Uthaymeen yace law yu'dan nas bi da'wahum wannan fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ai bima yad'unahu ala ghayrihim da ana ba mutane abin da suke da'awarsu akan wasu su to lalle da an samu abin da ba daidai ba kamar yadda muka ji hadisin nan wannan yana nuna anna idafata shay takunu ala awjo ma'ana an kawo haka ne li yu'lam dan asan anna idafata shay jingina abu zuwa ga wani abu yana kasantuwa ta wasu fuskoki kamar haka guda uku na daya an yadifa li nafsihi shay'an li ghayrihi wani lokacin mutum zai zo ya jingina wa kansa an yadifa li nafsihi shay'an li ghayrihi kamar yaya ya jingina wa kansa wani abu zuwa ga waninsa kamar misali yace li fulanun alayya kaza ma'ana yace wani yana bin sa kaza li fulanun alayya kaza to wannan ikrari kenan idan mutum yazo yace wani yana bi na kaza to kaga wannan ikrari ne kuma shi ikrari ya fi sheda karfi duk wanda yace ga dalili yayi kaza to wannan al-iqrar aula mina ash-shuhud nabiy an yudifa shay'an li nafsihi ala ghayrihi mithlu an yaqul li ala fulanin kaza wa kaza fa hadha da'wa ma'ana yazo ya jingina wani cewa yana bin sa haki ina bin sa kaza da kaza to wannan da'awa ce an gane da kyau in ka je kotu da'awa ake gabatarwa ko kuma neman wannan dai wani abu ne na alkalai na uku an yudifa shay'an li ghayrihi ala ghayrihi li fulanin alayya li fulanin ala fulanin kaza ma'ana yazo ya jingina cewa wani yana bin wani kaza akwai haƙin wani da wani akan kaza to wannan kuma sheda ce kun gane da kyau wancan na farko ikrari ne malam yana bi na dubu kaza ikrari ne ko kuma yace ina bin wani kaza da kaza wannan da'awa ce ko kuma na uku nace wani da wani yana bin wani kaza to wannan kaga sheda kai kenan ana to wannan bangarori guda uku kenan an gane da kyau malam yake cewa fa hadhihi shahada wal hadith al'an fi da'wa shi kuma wannan hadisin yana magana akan da'awa ne ikrari ne da mutum yazo yana yi falaw idda'a shakhsun ala akhar idan mutum da zai zo yayi da'awa akan wani yace ana utalibuka ko utalibuk 100 dirham masalan ko atlubuk 100 dirham masalan ina binka dirhami 100 fa innahu law qubila da'wahu to da za a dinga bude kofar irin wannan kawai in zo in ce malam zaidu ina binka dirhami 1000 ina binka miliyan kaza kuma a ce lalle kam sai ka bashi da an bude wannan kofar ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum to shine abin da muka faɗa da mutane sun zo suna ta neman dukiya da jinayen wanda ba nasu ba wa kadhalika law qala li akhar haka da zai zo ya gaya wani anta qatalta abi shine dima'ahum din kenan kawai sai na ga wanda bai mun ba sai na ce kai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake yi a baya ko har yau ma ana yi ba ma fahimta da kai sai a jingina wani a ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce wani ga wanda ya kashe mana mahaifi ga wanda ya kashe to duk abun ba haka yake ba sai an bi kado an bi diddigi an bi dalili an gane da kyau biduni bagginatin ba tare da wata baggina ba lakana da'a damahu da yayi hakan to ya zargi yayi da'awar jinin sa kenan wa hada ya'ni annaha la tuqbalu da'wa illa bi baggina wannan yana nufin kenan ba a karbar da'awa ƴan uwa dukkanin li kulli da'wa dalil dukkanin wata da'awa sai da dalili لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر ذاك ان الصلاه سيف وان مغنى لكن البينه على المدعي فاذا ادعى انسان على اخر شيئا اذا متم يزو يدعوا اكن وني مثال يتي يانا بنس ابو كذا قلنا تو سي متي احضر البينه تو زو دبينه با فوي مو غما غربا قلنا يانا نفوا القالي shi zai yi wannan ba kowa bane yake da damar ya ce zai yi wannan hukunci din alƙali ne zai ce ahdiril bayyina, to kawo hujja, kawo dalili, kawo shi bayyina. Wal bayyinatu ita kuma bayyina, kullu ma bana bihi alhaq sawa kanat shuhudan aw qara'in hissiyya aw ghairi dhalik. Ma'ana shi kuma bayyina din nan duk abin da yake na gaskiya, misali shaida ce a wasu ƙarinoni ne, wasu alamomi ne da suke ƙarfafar bayani na wannan abubuwan wanda ake iya gani ne, bidiyo ne ko sauraro ne ko kaza, duk ana iya sauraron su a matsayin menene bayyina. Wal yaminu ala man ankara, da muka ambata ay man ankara da'wa khasmihi, dukkan wanda ya inkarin wanda yace a ƙarya ne baya bi na wannan abun, idza lam yakun li khasmihi bayyina, idan shi wancan da yake cewa yana bi na ba shi da bayyina din nan, fa idza qala zaidun li amr, idan